الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بكوي غوتر ربيع الأول ربيع الثاني Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wadda ta yi daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibowis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna littafi ne na babban malami Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine zai zama wato darasi ko majalisi na 70 daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna a gabata 96 gabata 96 inda malami yake cewa addinin musulunci ya kasance a lokacin khalifancin sayyidina Umar al-jama'a yana nan a dunkule jama'an musulmi ba su san wani rabuwar kai ba suna daure wato suna dunkule tsintsiya madaurin ki daya haka al'amarin yake zamanin sayyidina Uthman ma'ana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutane akan ingantacciyar tafarki wato a cikin tsaftataccen addini sayyidina Abubakar yazo shi ma yayin khalifancin sa na shekara 2 ko shekara 2 da wani abu mutane suna kan koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yazo yayin wajen shekara 10 shi ma mutane dai suna nan akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san wasu kungiyoyi ko wasu dariku ko wani rarrabuwar kai ba haka al'amarin yake har zuwa lokacin ainihin wato khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu to lokacin da aka kashe sayyidina Uthman to daga nan kuma kan al'umma ya fara rarrabuwa bid'o'i daga nan suka fara kunno kai mutane daga wannan lokacin suka fara zamantowa kungiya kungiya suka fara rarrabuwa gida gida amma duk da haka a cikin mutane akwai waɗanda suka kafe suka tabbata kan addini na gaskiya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin farkon canzawar shi addinin kuma suka kudirce shi a matsayin aqida suka yi aiki da shi suka kuma kira ainihin wato mutane zuwa ga ainihin wato addini mun fadi farkon wannan fitina ta faru ne sakamakon wani mutum da ake kiransa Ibnu Sauda Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi wannan ba Yahude yana daga cikin wanda yayi wa Yahudawa aiki wato na kokarin rarraba kan al'ummar musulmi ta hanyar kashe ko zuga wawaye da jahilai wato wajen kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu to tun daga nan kuma wannan fitina ita ce farkon fitina kuma tun daga gare ta har zuwa yau al'ummar musulmi ba su gushe ba suna ta fama da wato suna dandanar daci da kuma musibar waccan ainihin wato fitina da shi Abdullah ibn Saba'in ya ainihin wato kunna wanda mun karanta dan takaitaccen bayani game da abin da ya faru har suka yi nasara kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu bayan wasu cikin sahabbai sun tafi aikin haji wayanda kuma suka rage a cikin ainihin wato garin Madina aka tattauna sayyidina Uthman kai yace musu yana zaton fitinar ba za ta zamto tayi muni ba abin bai wuce a zauna a tattauna a fahimci juna abinda waɗannan mutanen ba su fahimta ba a fahimtar da su al'amari ya zamto ya wuce a cigaba da tafiya to ashe al'amarin ya wuce tunani ko sanin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda ba su dai samu natsuwa ba da kwanciyar hankali har sai da suka ainihin wato samu dama cikin dare mutane suna bacci suka kashe suka farma sayyidina Uthman radiyallahu anhu suka ainihin wato kashe shi to wannan mummunan aiki da suka yi shi ya tafi zuwa ga Allah a matsayin shahada abinda yayi su kuma Allah ya wadaran abinda suka aikata Allah madaukakin sarki ya mu'amalance su da irin mummunan aikin da suka aikata to wannan shine kusan asalin fitina kuma shine asalin duk wata kungiya ko rarrabuwar kai da kake kallo a yau to kafin kashe sayyidina Uthman babu ita kenan kowace irin kungiya da kowace irin jama'a da kowace irin rarrabuwa da kake gani cikin musulmi ta faru ne bayan kashe sayyidina Uthman kafin kashe sayyidina Uthman babu wata fitina babu ainihin wato wata rarrabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi ina fata an gane قال المؤلف رحمه الله يتي وصار الناس فرقا tun daga nan ne mutane suka fara kasancewa firakan kungiya kungiya jama'a jama'a daban-daban mabambanta mabambanta aqida mabambanta matafiya mabambanta matsotsa inda suke kowa yake tsotso abin da yake tsotsowa ya bambanta fa minan nasi man thabata 'ala al-haq daga cikin mutane kam akwai wanda Allah ta'ala ya musu muwafaqa suka tabbata akan gaskiya inda awwal taghyir tun a farkon canzawar addini wa qala bihi a cikin mutane akwai wanda ya kudirce asalin addinin da annabi yazo da shi wa amila bihi kuma yake aiki da shi wa da'a ilaihi kuma yake kiran mutane zuwa ga akoma kan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma hasalatil firaqu wal ikhtilafu thabbata Allah ahlal haqq was sunnati wato lokacin da rarrabuwar kan al'umman musulmi ya faru aka samu sabani ubangiji ta'ala ya tabbatar da ma'abota ruko da gaskiya Allah madaukakin sarki ya tabbatar da masu ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan daidai wasaru ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da kasancewa a yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi bar duniya wato akai wa ashabuhu suka ci gaba da tafiya akan yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka tafi akai wal firaqul ukhra sauran rabaraban kuma khalafan ma kana alaihi ar-rasul sune waɗanda suka saba wa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kansa wa ashabuhu da sahabbansa fastahaqqul wa'id bin nar wanda waɗannan su ne suka cancanci musu narko da wuta bi hasabi ma hasala minhum gwargwadon abinda suka aikata ko abinda ya faru da su tunda bid'ar kamar yadda muka karanta a baya wato hawa ce wata tafi wata muni wata bata kai wata ba amma dai dukkanin waɗanda suka hau wannan tafarki na bid'o'i suna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanar da cewa ranar tashin alkiyama suna cikin jumullar 72 din nan da za a ce su tafi wuta sai dai wasu sun tafi wuta saboda bid'ar tasu ta kai kafirci wasu kuma sun tafi wuta saboda bid'ar tasu matsayin ta sabo wasu kuma bid'ar tasu ainihin wato bata kai ga ainihin wato kafirci ba qala al muallif rahimahullah fa kana al amru mustaqiman hatta kanat al dabaqatu rabi'a al'amarin wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mustaqiman yana wato kan tafarki madaidaici wato wannan al'amari na addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance miƙaƙƙe hatta kanat dabaqatur rabi'a har sai da aka kai dabaqa ta hudu dabakar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai dabakar tabi'ai dabakar tabi'ut tabi'in ko atba'ut tabi'in kaga dabaka uku kenan wadanda lokacin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake yaduwa a doran kasa shi kowa ya sani shi kowa ya fahimta yan wasu fahimcen basu fara tasiri ba sannan basu yi karfi ba balma da yawa ba a san su ba har sai zuwa dabaka ta hudu sahabbai sun wuce Allah ya kara musu yarda tabi'ai suka biyo bayan su da kyautatawa su ma suka karar da rayuwar su suka koma zuwa ga Allah atba'ut tabi'ina su ma suka zo suka yi nasu zamanin al'amari bai jagwalgwale ba al'amarin addini bai riga ya tabarbare ba har suka koma zuwa ga Allah har sai da aka zo dabaka ta hudu fi khilafati bani fulan a lokacin khalifancin bani wani in kalaba az-zaman to sai zamani kuma ya juya wa tagayyara an-nasu jidda to lokacin ne kuma mutane suka canza sosai kai da ka kalluwa ne ka san gaba daya ba shi da alaka ko ta kusa ko ta nesa da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka kallu wata jama'ar kai kalle ta ka dauke ta ka dora ta a ma'aunin alqur'ani da sunna sai ga ina sun yi hannun riga to irin wannan al'amari bai fito baro baro ba sai bayan dabaka ta hudu to anan ne in kalabar zamanu zamani ya canza wa tagayyara nasu mutane su ma suka canza jiddan wa fashatil bid'a to daga lokacin ne kuma bid'a ta fashi tawarwa su ko ina ya zamto an samu masu tallanta suka dinga yada ta a cikin duniya wa kathurad du'atu masu kiraye-kiraye da sunan wa'azi fadakarwa nasiha shiryar da mutane su ma sai suka yawaita amma masu kiran nan ila gairi sabilil haq masu kiran mutane ba zuwa tafarkin gaskiya ba wal jama'ati masu kiran mutane ba zuwa ga tafarkin manzon Allah ba sai suka kare yawa da zaka dan dinga jin dan burfushin su ba ma ka jin su a wayancan dabakokin amma lokacin da ainihin wato irin wannan masu kiraye-kirayen zuwa ga bid'o'i zuwa ga tafarkin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba su yi yawa ba sai bayan ko lokaci a dabaka ta hudu wa waqa'atil mihna to anan ne kuma fitina da jarabawa ta faru fi kulli shay'in cikin komai lam yatakallam bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka ji abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba fadar su ba wala ahadun min as-sahabati babu ɗaya daga cikin sahabbai da ya taba kudurce wannan aqidar ko ya taba fada to daga lokacin kuma aka dinga samun irin wannan fitintinin wannan ya fito ka ji shi ya fito da wata sabuwar fahimta wannan ka ganshi shi ma ya fito da wata sabuwar aqida wannan ka ganshi shi ma ya fito da wani sabon addini fil aleda wannan ka ganshi haka kuma aka dinga samun al'amura suka cika bada kasancewa kamar haka asharhu sharhin wannan bayani na Imam al-Barbahari zamu ji shi ne daga bakin babban malami Fawzanul Fawzan rahimahullah yace qauluhu fa kana al-amru mustaqiman al-amrin addinin musulunci ya kasance mustaqiman amike babu karkata ko kadan a cikin sa hatta kanat dabaqatu rabi'atu har sai da aka zo dabaka ta hudu fi khilafati bani fulan al-amri ya fara tabarbarewa na addini bayan lokacin khalifancin bani fulan bani al-abbas yake so yace shine bani fulan in qalaba az-zamanu to daga lokacin zamani ya canza wata gayyara nasu jiddan wa fashatil bid'u mutane suka canza bid'o'i kuma suka yadu zadal khilafu sabani tsakanin al'umman musulmi ya kara kamari wa zadatil fitanu fitintunu tsakanin wannan mai da'awar musulunci wancan mai da'awar musulunci wannan mai da'awar musulunci to wannan sabanin ya kara burin kasa da fadada ba'adan qida'il qurunil mufaddalati bayan wayannan karnuka masu albarka masu falala sun wuce sun kare karnin annabi dama annabi sallallahu alaihi wasallam su ya sheda yace khairul quruni karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa suka ce iya uku ya tsaya karnin da yafi kowane karni albarka da falala shine karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan karnin da ke biye da shi sannan karnin da ke biye da shi to duk wata hayaniya da tarkace an same ta ne bayan waɗannan karnukan guda uku masu falala sun kare hatta jaa ahadul abbasiyina har sai lokacin wato zamanin daular abbasiya shine malai ke cewa banu fulan ay banil abbas kenan al'amura sun zama yanda suka zama bayan wato lokacin zuwan wato banil abbas wa zahara fihimul ma'munul abbasi domin a zamanin ne al-ma'mun wani da ake kiransa al-ma'mun al-abbasi shi ma dan daular abbasiya ne ya bayyana a cikin wannan zamani wa tabi'ahu al-mu'tasim sannan akwai al-mu'tasim billah shi ma ya biyo bayan al-ma'mun wal-wathiq al-wathiq billah shi ma ya biyo bayan al-mu'tasim haka suka zo al-ma'mun al-mu'tasim al-wathiq kuma dukkanin su ɗan banil abbas ne wa qatalu ba'd al-a'imma to wayannan shugabanni da suka zo sai fitina ta ƙara kamari domin sun kashe wasu daga cikin jagorori ko malamai to wa akhadhu bi qawli al-jahmiyya jazakumullahu khairan wa akhadhu bi qawli al-jahmiyya to sai suka rike aqidar jahmiyanci jahmiya su ne daga cikin aqidunsu akwai aqidar khalqul qur'an cewa wannan qur'anin da muke karantawa halittarsa akai kamar yanda aka halicce ka aka halicci sauran halitta to shi ma qur'ani makhluki ne wanda wannan aqida ce mai hadari kware da gaske mun tattauna ta al-aqidatul dahawiyya anan din ma ina ganin a wannan littafin mun tattauna ta a wata gaba can a baya dan haka wannan sai aka samu wayannan gasu sarakuna ne shugabanni ne kuma sai suka yi maraba sai suka yi riko da aqidar Jahm bin Safwan shi ma mun dan taba yin tarihin waye Jahm bin Safwan anan da haka sai suka yi riko bi qaulil jahmiya da aqidar jahmiyanci wa aradu an yujbiru ahlus sunnati alai kuma suka yi kokarin su tirsasa ahlus sunna sai sun bar aqidar manzon Allah mai kyau sun dawo aqidar jahmiyanci wa huwa al qaul bi khalqil qur'an in baka san wace aqida ce ta jahmiyanci ba ita ce aqidar alqur'anin nan ba zancan Allah bane shi ma halitta sakai alqur'ani makhluki ne wa qatalu ba'd al-a'imma a karkashin haka suka dinga kashe malamai duk malamin da ya ja yace bai yadda ba alqur'ani zancan Allah ne minhu bada wa ilayhi ya'udu to duk wanda yake da wannan aqidar a lokacin waɗannan sarakunan guda uku to yana cikin tashin hankali yana cikin barazanar kisa ko dauri ko dai mutun ya mika wuya ya yadda alqur'ani makhluki ne ko kuma jikinsa ya dandana kudarsa imma har ainihin wato ba bai rasa ransa ba da haka manyan malamai sun shiga cikin wannan fitintuno sun fada cikin wannan jarabawa wanda in ban manta ba su Imam Ahmad bin Hanbal duk suna cikin wayanda sun sha wahala game da wannan aqida wajen kokarin ruguzata da kin yadda da ita da Allah wadai da ita sun dandana kuda dan Imam Ahmad ya yi rayuwar kurkuku tsawon lokaci akan bujirewa da kin yadda da aqidar khalqul qur'an wa darabu al-ba'd al-akhar suka daddaki wasu cikin malamai walakin al-haqq thabitun walillahi al-hamdu la yatazahzahu sai dai abin farin ciki abin jin dadi mun gode wa Allah gaskiyar tana nan thabit tana nan daren dam la yatazahzahu bata ko motsawa ballantana ta bar inda take bata matsawa bata gushewa bata yin nisa da inda take tana nan mai neman ta tana nan wanda kuma dama atan yake nema to shi kuma gashi nan shi ma sai ya kama da haka suka yi ta fama a lokacin waɗannan da haka shine aka samu wannan aqida ta samu daurin gindi saboda gwamnati tana tare da ita an gane ko gwamnati tana tare da wannan aqida ta jahamiyanci ta khalqul qur'an to shi yasa ta ƙara ƙarfi da ƙarfin gwamnati kuma duk malaman da suka kokarin cewa ba haka al'amarin yake ba suke kokarin fayyacewa jama'a hakikanin al'amari to sun sha wahala a lokacin al-ma'mun al-mu'tasim da al-wafiq قوله وكثر الدعاة إلى غير الحق والجماعة كثير الآن من يقول إنهم دعاء yace daga lokacin kuma bayan wayancan karnuka guda uku masu falala to daga nan kuma masu da'awa suka yawa kowa ma sai ya tashi ya busa la speaker yace zai wa'azi kowa ma da'i ne kowa mai kira ne kowa malami ne kowa mai wa'azi ne to daga lokacin aka samu du'at masu kira suka yawaita ila ghairil haqq ila ghairi sabilil haqq amma fa ba zuwa ga tafarkin daidai ba wal jama'ati ba zuwa ga jama'a ba wato ba zuwa ga sunnar annabi da littafin Allah ba kathirun al'an man yaquluna akwai su da yawa har a yanzu nan wayanda suke cewa innahum du'atun su ma masu da wato du'at ne da'iyai ne masu kira zuwa ga addini wa yakununa jama'atin wa firaqan amma za ka gansu sun kasance jama'a jama'a wa firaqan kungiya kungiya tahta hadha al-qita duk a karkashin wannan rumfar wa hum yuriduna da'wata an-nas amma fa duk wai suna nufin kiran mutane ila dalal izuwa bata suna karkashin rumfar musulunci suna nuna cewa suna kiran mutane zuwa ga addini amma fa suna kiran mutane ne a fakaice zuwa ga bata illa man rahimallah sai fa wanda Allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama ya tsallakar da shi Allah ka tsallakar da mu daga zamiya mimman istaqama ala da'watil kitabi was sunna daga waɗanda suka tsaya kai da fata akan kiran littafin Allah da sunna wa manhajir rasul sallallahu alaihi wasallam da kuma manhaji tsari irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi da'wati a cikin kiransa wannan kuma sune suka zama sai wanda Allah ya yi muwafaka domin wayancan hanyoyin wayancan du'at din wayanda suke kiran mutane zuwa ga halaka to za ka ga akwai kudi akwai kaza akwai kaza akwai kaza ita ko hanyar gaskiya to sai dai ka rungume ta Allah ta'ala ya baka lada ya baka aljanna to da haka a wannan lokacin ma da muke ciki akwai masu kiraye iri-iri kira daban-daban zaka ji kururuwa kowace iri wannan ya busa lasifika akwai abin da zai ce wannan ya busa tasa zaka ji shi ma nasa bayanin da zai kuma kowanne za ka ga yana kiran mutane ne zuwa ga halaka sai wanda Allah ta'ala ya ji kansa shine zai tsaya ba ruwansa da mukami ba ruwansa da kwadayin kujeran maka ba ruwansa da kwadayin ainihin wato kudi ba ruwansa da kwadayin kaza ba ruwansa da kwadayin kaza ba ruwansa da kwadayin ko jama'a su ya tara jama'a ko kai ya tara jama'a ba shi bane manufarsa yana nan akan karantaswa da koyarwa da kiran mutane zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah da tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin da'awarsa fa hadha ala haqqin to in an samu wannan to wannan shine wanda yake kan gaskiya wa hadhihi hiya da'watul haqq kuma kiran mutane zuwa ga su dawo littafin Allah su dawo zuwa ga littafin Allah su dawo zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ko shakka babu wannan ita ce kira wato na kwarai kuma shine kira zuwa gaskiya shine kira na gaskiya ma kullu man tasamma bid'awa yakunu sahihan ba duk wanda ake kira mai da'awa ba fa da'awarsa take zamantowa ingantacciya ba dukkan mai wa'azi bane fa bai ke wa'azi ki kiran mutane zuwa gaskiya ba dukkan mai karantaswa bane fa yake kiran mutane zuwa ga daidai ba dukkan da'i bane yake kiran mutane zuwa ga wato ingantacciyar tafarki hatta yunzara shi yasa kai in kaji ana yi kaji wani yana kira to har sai an duba fi manhajihi alladhi yasiru alai a wani irin manhaji yake tafiya manhajin mutun shi zai nuna maka cewa manhajin sa kikkiawa ne ko kuma bata yake kiran mutane zuwa gare shi idan kaga mutun yana kiran mutane yana kan manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ka bi shi shine manhaji tsabtatacce shine tsari wanda yake mai kyau wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma akai da haka duk wanda yazo yana kira ba dukkan da'i bane mai kira zuwa ga daidai zuwa gaskiya a idan mutun yazo yana da'awa to a kalli menene manhajin sa idan manhajin sa ya dace da manhajin magabata ka saurare shi fa in kana yasiru ala ma kana alaihi ar-rasul idan kaga cewa yana tafiya akan irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wa ashabu da sabansa fa innahu da'iyatun ila haqq to wannan mai kiran mutane ne zuwa ga gaskiya abishi wa in kana mukhalifan lima kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amma idan kaga mutun da sunan malanta ko wa'azi ko kira zuwa ga addini sai kaga manhajinsa da tsarin tafiyarsa ya saba da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai fi manhajid da'awa a tsarin da'awa fa huwa ala batilin ka sani akan ƙarya yake wala yughtarra bi qawlihi kar kuma mu jama'a surudu da maganganunsa kada a rudu da maganganunsa ko da ya iya bayani ko yana da usulubi ko yana da kaza kada jama'a su saurare shi ko kada su rudu da maganganunsa domin tsarinsa ya saba da tsarin annabi da sahabbansa innahu min ad-du'ati hunaka du'atun ala abwab jahannam innahu min ad-du'ati lallai kam yana cikin masu kira amma ka sani hunaka du'atun akwai fa masu kiraye kiraye ala abwab jahannam amma wallahi a kofar wutar jahannama suke man ata'ahum duk wanda ya kuskura ya bi su qazafuhu fiha wallahi za su jefa shi cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya mana tun wajen sati biyu muna ta karantawa ya ce wannan al'umma ta sa za ta kasu kashi 73 kuma kashi 72 duk wuta za su saboda kowane mai kira yana nan iya bakin rai bakin fama yana ta kira ya ga cewa ya samu jama'a ya samu magoya baya dan kila akwai abin da yake so ya cimma na wato moriyar duniya ya halaka mutane ya kai mutane zuwa ga wuta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin al'ummarsa zuwa ga haka shi yasa ya gaya musu cewa al'umma za ta rarrabu amma fa su tsaya akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai da shi da sahabbansa amin yake cewa man ata'ahum qazafuhu fiha duk wanda suka yabi su to za su jefa shi cikin wuta kamar qala sallallahu alaihi wasallam kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa walihaza qala al-mu'allif dan haka ne imam al-barbahari yace wa kathura ad-du'atu masu kira fa sun yawa wallahi malam a wannan lokacin ma da muke rayuwa masu kiraye kiraye sun yawa ila ghairi sabilil haqq kuma wallahi in ka saurari mutun ka bi shi in Allah ya sa kana da rabo za ka gane ba kan tafarkin gaskiya yake kiran mutane ba wal jama'a ba yana kiran mutane bane zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa waqi'un al'an kaman yanda dai abin da ke faruwa a yau kathirun dayawa yaz'umuna annahum yad'una ila al-islam suna cewa suna kiran mutane zuwa ga musulunci ta hata hadal qita a karkashin wannan rumfar wa idza nuzira fi manhajihim amma da zara an kalli manhajin su wa tasarrufatihim da kai kawan su wujidat sai a same su mukhalifatan lil-islam tamaman wannan kungiyar ta su wannan da'awar ta su ta saba wa addinin musulunci gabaki daya qauluhu wa waqatil mihna fi kulli shay'in lam yatakallam fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle kam jarabawa da fitina za ta fada cikin dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kudirce shi ba bai fade shi ba wala ahadun min ashabihi ko wani daga cikin sahabbansa radiyallahu anhum kafura al-kalam surutu yayi yawa a wannan zamanin namu wal ikhtilaf sabani yayi yawa wal qil wal qal kace nace yayi yawa wa da'wal ilm da'awar malanta ta yayi yawa walakin kullu hadha yadmahil sai dai ka zubawa dukkan wani mai da'awa ba ta gaskiya ba duk wanda yake da wata mummunar manufa a da'awarsa zuba masa ido hatta wato walakinna kullu hadha yadmahil sai dai lokaci zai zaga duk waɗannan za su yi rauni za su rushe wa yabqa ma dalla alaihi alkitabu was sunna abinda alqur'ani yake nuni akan sa abinda sunnar manzon Allah take koya wa mutane shi zai dawama wa huwa almanhajus salim kuma shine tsarin rayuwa lafiyayye was siratul mustaqim kuma shine tafarkin Allah madaukakin sarki mai kakke lakin hadha yahtaju ila amrayn sai dai wajen tsayawa akan tafarkin daidai fa to ana buƙatar ka da al'amura guda biyu awwalan al'amari na farko al-ilmun nafi' ana buƙatar ka dage tukuru wajen neman ilimi mai amfani domin akwai ilimin da ba shi da amfani duk ilimin da zai raba ka da Allah ya raba ka da manzon Allah wannan ya zama ba shi da amfani amma duk ilimin da zai taimaka ya hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine ilimi to dan haka wajibi ne in kana so ka kasance akan wannan tawagar mai albarka wanda ita kadai za ta kai labari ranar tashin alkiyama sai kana da ilimi ba zai yi ba dan ba waɗanda ake batarwa babu waɗanda ake ta yawo da hankalin su ake ta ainihin abin nan sama da waɗanda ba sa karatu dan haka kai kokari ka samu ilimi annafi mai amfani allazi ta'arifu bihi ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wanda da ilimin ne zaka san abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa ashabuhu da sahabban sa wa man tabi'ahum bi ihsanin da duk wanda yake bin su da kyautatawa in ba ilimi ya zaka ka gane tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba kana zaune kana tabcewa ba lokaci kana kasuwa ai kullun a taba ka ce neman na magi kake ko neman kaza ko neman na gurasa da sauransu to wannan idan har baka da wani lokaci da kake warewa ka zo ka ji maganar Allah ka ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana cikin barazana musamman a wannan zamanin namu idan mutum aka wayi gari ya tsunduma cikin wata aqida ba za ka yi mamaki ba dan dukkan mabiya irin waɗannan miyagun aqidan in ka kalli mafi yawancin su jahilai ne ba abinda suka sani kawai sai sauraron kasar sai lecture sai kawai abinda malam ya ce amma su sa littafi ko su je gaban malami su fahimci addini ba sa yi na fata an gane dan haka duk hayaniyar da malam yayi karatu ce su a wajen su yayi shirme su yi kabbara su sun dauka ma wani abun da ya fada yayi larabci su dauka ayar qur'ani ya ja su barke da kabbara ba sa bambance larabci da qur'ani da hadisi ba sa iya bambancewa dan haka duk wanda baya halartar guraren karatu to yana cikin matsala wala wannan lokaci ne da ake yin wato ake annobar imani mutane da yawa suna rasa imanin su saboda kiraye-kirayen da kururuwa shedan ta kowace kwana gata nan tana ta kunno kai wannan waɗanda kake ji kenan banda waɗanda za su shigo nan gaba domin fada tsakanin addinin manzon Allah da wanda ba shi ba daga nan har a koma zuwa ga Allah an dinga yi kira dan kan ka ji wata guguwa ta lafa sai dai kawai duk abin da ya taso zai zama kamar kun fatte ku zaka neme shi zuwa wani lokaci kaga an batar da wannan to fa wani ja'irin zai kuma yunkurowa wani almajirin shedan din in ya sha shi ma ya koshi zai sake yunkurowa ta wata kwana da baka sani ba kuma shi ma zai zo kila kafin a farga yayi ta'adi ya ja waɗanda ya ja akwai kuma waɗanda in aka riga aka yi jan farkon nan aka ja su to koda an warware wannan matsala an riga an musu illa su sun riga sun tafi to shi yasa daga cikin abin da zai bawo mutum garkuwa da kariya a wannan zamani shine al-ilmun nafi' samun ilimi nagartacce mai amfani wanda ilimin nan allazi ta'arifu bihi ma kana alaihi rasul da ilimin ne zaka gane wai shin an ce wannan kungiyar guda ɗaya wanda ita kadai ce za ta tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama an ce ita ce wanda take kan abinda manzon Allah yake kai to ba sai ka san abinda manzon Allah yake kai ba me manzon Allah yake kai game da aqida game da Allah mecece aqidar manzon Allah game da ranar tashin alkiyama game da hisabi game da kabari game da kaza sai ka san mecece aqidar da manzon Allah ya zo da ita ba za ka sani ba in baka da karatu in baka zuwa gurin karatu ba za ka sani ba ya manzon Allah yayi sallah ya manzon Allah yayi kaza ya manzon Allah yayi kaza wannan sanin tafarkin manzon Allah baya yuwa sai da karatu wa ashabuhu ya rayuwar manzon sahabban manzon Allah take tunda su ne almajiransa na farko su ya karantar ba wanda ya fi su gane addini duk abin da suka rike shi a matsayin addini addini ne domin ba su koye shi ba sai a wajen mai gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gidanmu abinda ku bai zama addini ba a lokacin annabi da sahabbansa har duniya ta nade ba zai zama addini ba to ya za kai ka fahimci haka sai ka je kai karatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thaniyan al'amari na biyu da zai taimake ka as-sabru sai kuma kai hakuri wat-tabatu sai ka jajirce wala tatazahzah karka wato karka yi ruko ma al-fitan tare da fituntunu ko kuma wala tatazahzah ma al-fitan karka yi nisa wajen ruko da fitina fituntunu aw ma du'ati ad-dalal ko kuma kada ka zamto kayi ruko da kiraye-kirayen ma'abota bata bal takunu thabitan ka zama tabbatacce akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasbir ka kuma yi hakuri alama asabaka min al-lawmi wal itab ka yi hakuri da dukkan abin da zai same ka na zargi da sunaye kala kala ka ji an za a yi tarada ma sunaye sunaye kala kala za a yi ta gaya ma a ce baka san manzo Allah a ce kaza ne kai a ce dan izala ne kai a ce wahabi ne kai a ce kai salafiyuna kai ba salafi ne kai kaza ne kai kaza za ka yi ta jin sunaye kala kala za a yi ta zargin ka bayan da ka iya ba za ka iya kawai abin da ake so ka gamsar da kanka cewa abin da kake kai daidai ne suna wannan kawai sunaye ne mutane suke radawa kowa ya rada abin da ya ga dama amma dai ka sani cewa sai kai hakuri in ka kama wannan na gaskiya to fa sai kai hakuri akan dukkan wata kura da za ta iya tasowa ta same ka akai au tahdid sai kai hakuri akan barazana kila ma wani lokaci a dinga yi ma barazana akan aqidar da kauke kamar yadda mun karanta cewa zamanin al-mamun al-mu'tasim al-wathiq manyan malamai sun shiga bala'i ba kankani ba wasu sun yi rayuwar kurkuku har suka mutu wasu an karkashe su wasu sun sha duka na ban mamaki saboda sun ce basu yadda ba suna kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka akwai yuwar a iya wa mutum barazana ko barazanar kisa ko barazanar hana shi raba shi da aiki ko wata barazana cikin abubuwan da ake iya wa mutum barazana saboda ya rike tafarkin gaskiya ma'adumta alal haq matakar kana kan gaskiya tasbir kai hakuri mutumin da yake kan shirme ma ya jajirce kaga rana tana dukan mutum bakin sa ya bushe ga bakar yunwa amma kuma yana kai ballan tana kai da kake kan gaskiya wasbir ala ma asabak Allah ta'ala ya ce kai hakuri akan dukkan abin da zai same ka akan addini inna zalika min azmil umur lalle hakan yana daga cikin muhimman al'amura سورة اللقمان آية تشابك قال المؤلف رحمه الله ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأدمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم إمام البربهاري يقول ودعوا إلى الفرقة لها غيرون ونما سكران سنا كرام متنزوا غرر ربوركي وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة باين الله من جرمان وككا يا يهاني غمدر ربوركي من كران تآيو يند الله تعالى يتكوشي ربوه الله مدوككين سركي سوئي كي الأمم مسلمي سزمتن سيامة أورين كتايا ayoyi da yawa sun yi magana akan muhimmancin haɗe kai wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu dun mun karanta a baya to wannan yana nuna maka cewa su wa'annan mutane ne wa'anda domin suna kokarin raba kan al'ummar musulmi ba za su ci nasara ba sai sun jeho sabani cikin mutane in kana so ka jagoranci mutane raba kansu ko wani karin magana ne kamar na Laraba kana so ka shugabanci mutane to sai ka raba kansu idan kansu a hade yake to ba za ka same yanda kake so ba amma da ka jefa musu sabani to za ka ga wasu sun yadda da kai sun biyo ka yake cewa wa kaffara ba'dhum ba'dha kuma za ka samu sashin suna kafirta sashi ƴan waccan kungiyar suna kafirta wayannan ƴan wannan jama'ar suna kafirta waccan jama'ar wa kullun da'a ila ra'ayi kuma in ka kalle su tsaf za ka kowannen su yana kira ne zuwa ga ra'ayinsa maimakon ya hada ka da manzon Allah yana kokarin ya hada ka da kansa maimakon kullun ka dinga jin yana maka qala rasulullah manzon Allah ya ce yana kokarin ya sada ka da manzon Allah wallahi duk malamin da ba zai hada ka da manzon Allah ba wallahi ka sake shi zaka kokari yake wato ya gina maka ko wato ya dasa maka ra'ayinsa ya zanto baka sauraron kowa baka karbar ra'ayin kowa sai ra'ayinsa kuma ra'ayi ne gurbatacce ra'ayi ne marar kyau ra'ayi ne da ya ci karo da Qur'ani da Sunna kuma kullun za ka ga ba abin da yake emphasizing sai akan ra'ayinsa mabiyansa duk ya kafa su akan ra'ayinsa duk wani ma'abocin ra'ayi ba mai ra'ayi bane sai ra'ayin malamin su duk wanda yazo da wani ra'ayi sabanin na malamin su to suna daukan sa a matsayin magauci ko kafiri ma kuma a shirye suke su yi fada da duk wanda yake da ra'ayi sabanin na malamin su sabi kaga wannan akwai malamai wanda sun cutar da mabiyansu da almajiransu akan irin wannan basu ba su tatacciyar koyarwar addini ba sai suka koyar da su kaunar su da girmama su da kare martabar su kaga mutun zaka zai iya yin ridda, zai iya fada kalma ta batanci ga manzon Allah akan malamin sa, kuma duk muna ta ji zai iya zagin Allah, zai iya yin wauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda malamin sa, yana kaunan malamin sa, a shirye yake yayi duk abin da baka tsammani in ka taba malamin sa ko ka taba ra'ayin malamin sa. Wa ila takfiri man khalafa, ko kuma ma ka gansu suna kafirta duk wanda ya saba wa ra'ayin su. Fa dalla al juhal, sai jahilai dewa suka bata. Warri'a, dawawai, wa man la ilma lahu, da wanda bashi da ilimi. Wannan lokacin shi ma duk abin da ke faruwa kenan. Duk wanda ka ganshi yazo da wata hayaniya ko guguwa, duba za ka ga dun wato cincirin dan jahilai ne a tattare da shi. Sai kuma wawaye waɗanda su ba ƴan hujja, kawai ka taɓa malamin su jikinka zai gaya ma, ko su sassari mutum, ko su dake shi, ko su yi masa kaza, ko su ba ruwan su da zancen kaza, kawai ka taɓa malamin su to kawai ba ji ba gani. Wawaye kenan, za a ga kuma yana ji da su suna kusa da shi. Wa man la ilma lahu, sai kuma wanda ba shi da ilimi, akwai wanda wallahi alazim yayi maka karanta maka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ba zai iya ba. Ya karanta ma alifun ba'un ta har zuwa ya, ba zai iya ba. Amma zai kafirta ka, zai ƙaryata manyan malamai na musulunci, abinda aka dora masa kenan. Ya ka ba zai iya ja maka hadisi ba, komai kankantar sa. Kawai lakca ce ake zaunar da su, a wanke kwakwalan su, a cusa musu wani irin gurbataccen tunani, shikenan kawai an cutar da su. Da kawai da wannan suke kawai shine abin nan, da haka ba maganar wata hujja ko kaza kaza. Yanzu masu zagin sahabban nan za ka ga yaro karami, wallahi ba karatun kirki, amma sai ya bude baki ka ji babban sahabi sai ya kunduma masa zagi. Kawai abin da aka koya masa kenan. Juzu amma wannan ba zai iya karanta ba, amma ya haddace zagin sahabbai da la'antar su. An ku koyar da su wannan. Kaga mutum ba karatun kwata-kwata, kuma da gaske yake imala, inda addinin gaskiya aka bashi za a sha mamakin yanda zai yi riko da addini. Sai dai kash an bashi addini bai-bai, an bashi gurbatacciyar aqida, ya kwankwada, kuma a shirye yake fada da kowa akan wannan fahimtar da aka dora masa mara kyau. In ba Allah ta'ala ne ya masa tawfiki ba, sai ga shikenan ya riga ya tafi. A ta bayyana ma wanda yake bi din akan kuskure, yake ce shi malam ko wuta zashi yana tare da shi. Mun jiji irin waɗannan alfaz din, zaka dinga jin yana duk inda malamin sa yake yana tare da shi. Kuma a lokacin da zaka ce ko wuta ne, zai ce ma ko wuta ce, zai bi malamin. Ka duba irin cin amanar addini da wannan ya ɗebo ƴaƴan mutane, wawayen mutane waɗanda ba masu ilimi ba, ya gurɓata musu aqida. To wannan abinda zai maganin irin wannan shine karantarwa, karatu. A dinga zuwa karatu, kayi kokari ka sama wa kanka lokacin da zaka je ka ji me Allah ya ce, me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa adma'un nasa, sannan su dinga kwadaita wa mutane fi shay'in min amri duniya, game da wani abu na al'amarin duniya. Akwai wanda har kudi yake ba su, akwai wanda za a yi masa alƙawarin za a siya man mashin, ko za a siya man kaza, ko za a bashi jari, ko za a samun masa aiki iri kaza, da wannan aka kwadaitar da shi kawai, aka cusa masa aqidar ko zagin sahabbai ko zagin Allah ko cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ga akwai irin wannan shine wa adma'un nasu, sun kwadaita wa mutane saboda yawancin su za ka ga kungiyoyi ne manya na duniya, akwai kudade sosai da aka tara, duk wanda yake yarun gumu wannan zai je halakar da mutane, za a yi ta tura masa kudi. Ga talauci dama ya damu mutane, ga kuma ba tarbiya ta addini, ya kake gani. Da haka wani ya buga bai samu ba ne, ya zo an bashi wasu 'yan dubunne, sai ka ga an canza masa alƙibla. Wa khawwafuhum iqabad dunya, sannan suna tsoratar da su irin uqubar duniya. Fattaba'uhum al-khalqu ala khawfin, fattaba'uhum al-khalqu ala khawfin fi dinihim. Da haka sai zamto sai ga halitta, wato jama'a da yawa sun bi su ko dai saboda tsoron da suke da shi a addinin su, wa ragabatin fi duniyahum, ko kuma saboda kwadayin da suke da shi a cikin duniyar su. Na fata an gane. Wannan shine abubuwan da suke ta faruwa ko a kwadaitar da mutun duniya ko kuma ya masa barazana. To shine ma'ana wa adma unnasa fi shay'in min amri dunya. Sai su kwadaitar da mutane game da wani alƙawari ko za a ba su wani abu na al'amarin duniya. Wa khawwafuhum kuma su dinga yi wa mutane barazana a ce in baka bi shehi wani ba ko baka bi malam wani ba in yi maka baki ko yi tsine maka tsinuwa za ta bi mutum. Ko a ce jarin mutum zai kare. Ko a ce mutum zai shiga babban bala'i ko musifa ko tashin hankali. Wa khawwafuhum iqabat dunya. Su dinga yi musu barazana da uqubar duniya. Ko kuma irin wancan lokacin ne a yi wa mutum barazanar ko ya bi wannan aqidar ko a salwantar da rayuwarsa ko a karya jarinsa ko a raba shi da gurin aiki misali. To a ƙarƙashin irin wannan ko dai saboda kwadai ko saboda tsoro sai ka ga wawayen mutane da jahilai suna tabin su ala khaufin fi dinihim wa ragabatin fi dunyahum ko dai saboda tsoro game da addinin su ko saboda kwadai game da al'amarin duniyar su. Ina fata an gane. To insha Allah za mu tsaya anan tun da zan ce batirin ya yi low ya mutu za mu tsaya tun da mun zo kan gaba sai mu tashi a sharh. Abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.